ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودة ساكي سادواء وانا مجلسي مي البركة وانا مسلاتي na Usman ibn Affan dake gadan gaya a cikin garin Kano a yau Juma'a 2 ga watan Safar Hijira 1432 wanda kuma yazo daidai da 6 ga watan 1 bakwai ko eh haka ne 7 ga watan 1 miladiya ta 2011. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda kuma mun shigo gangara domin muna cikin suratul mutaffifin, wanda yau za mu tashi akan aya ta 7, kalla inna kitabal fujjari.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عرب بهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.
نعم. Wannan sura, kamar yadda muka faɗa a farkon tafsirinta, sura ce kamar sauran surorin da suke cikin wannan juz'i, wato juz'u amma, tana magana akan ranar kiyama da tabbatar da wayuwar wannan rana, da kuma mayar da martani ga waɗanda suke karyata ranar tashin alkiyama, sannan kuma da bayanin yadda mutane za su karkasu gida biyu a ranar gobe kiyama, mutanen kwarai da kuma waɗanda ba na kwarai ba. A kaso na farko na surar, Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya razanar da masu tauye hudu, wanda muka ce tauye hudu a nan ba yana nufin kawai a batun awo ba. Na'am, ayoyin sun sauka suna magana akan batun awo, wanda kuma ya kunshi dukkan wani tauye haƙƙi. Al-mutaffifu, duk wani wanda zai nemi shi a bashi haƙƙinsa, amma shi ba zai ba wa wani haƙƙinsa ba, to shi ne al-mutaffif. Zamanka da matarka a gida, ka riƙa neman ta ba ta haƙƙinka cikakke, amma kai kuma za ka yi mata ƙwange a haƙƙinta, to ka zama al-mutaffifu. Haka nan matar da za ta nemi mijinta ya ba ta haƙƙinsa, haƙƙinta cikakke, amma ita za ta yi masa nashi haƙƙin, ita ma ta zama mutaffif. Haka nan ma'aikata, haka nan 'yan kasuwa, dukkan wani sashi na rayuwa da mutum zai nemi a bashi haƙƙin sa a cikin wannan bangare shi kuma ya hana mutane nasu haƙƙin to ya shiga cikin al-mutaffifu sannan a wannan kaso na farko ubangiji madaukakin sarki ya nuna mana cewa rashin aqida kikkiawar aqida ita ke sa mutane suna laifi wato inda mutum yana da kikkiawar aqida ya san cewa akwai ranar da zai tsaya gaba ga ubangijin sa kuma ubangiji zai masa hisabi akan duk ayyukan da yayi masu kyau da marasa kyau to babu shakka zaka samu yana taka tsantsan cikin wasu ayyuka amma da zarar aka samu aqida ta yi rauni to babu kuma laifin da mutum ba zai yi ba ubangiji ya amfani da kalmar zan ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin azim yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin kuka ce kalmar zan anan duk da wasu malamai suna cewa ana nufin yaqini wato ba su da yaqinin cewa su waɗanda za a tasa ne ranar gobe kiyama ana iya barin kalmar zan a babinta wato tana nufin zato din wanda zai nuna maka cewa ita aqida wato da suna da aqida koda ko aqida ba ta yi karfi ba koda tana mataki na zato inda suna jin yiwar za a tashe su kuma za a yi musu hisabi kuma za a kama mai laifi da laifin sa za a yi masa horo irin na ranar alkiyama ba nan duniya ba to babu shakka da wani abun ba su yi shi ba to ballantana a ce suna da cikakkiyar aqida wacce take cike da yaqini to babu shakka ba za su yi laifi ba haka aqida tana taimakawa wajen rage laifuffuka me yasa kaga wato tafiya ta sunna ana bada karfi cikin sha'anin aqida saboda idan aqida ta yi kyau to ana sa ran abubuwa za su yi kyau to sanda aka samar wa da mutane aqida mai kyau to babu shakka an dora su akan tafarki wanda yake madadinci mutum koda ya samu rafkanuwa a wasu lokuta a matsayin sa na dan adam wanda yake da rauni kamar da Allah ya ce khuliqal insanu dha'ifa wannan raunin da ubangiji ya halicce shi da shi wata rana ya kwashe shi ya fada cikin wani abu na shedan to babu shakka da an fadakar da shi kuma zai fadako innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idza hum musirun to idan akwai aqida aqida ta gaskiya mutum ya san akwai Allah akwai ranar kiyama akwai aljanna akwai wuta kuma abinda ake karanta masa alqur'ani gaskiya ne wadannan maganganu da Allah yake fada na masu laifi da masu da mutanen kirki sakamakon da ubangiji yake bayani gaskiya ne yana da sakankan cewa akan wannan to abu shakka duk sanda aka fadakar da shi jikinsa zai yi sanyi to a kaso na biyu na wannan sura ubangiji yake cewa kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin kalla hakika tabbas lalle littafin fajirai yana cikin wani guri mai kunci da ake kira sijjin wama adraka ma sijjin kuma me ya sanar da kai abinda ake cewa sijjinu kitabun marqum wani rubutaccen littafi ne wailu yawma idil lil mukaththibin banu ya tabbata a wannan rana ga masu karyatawa alladhina yukaththibuna bi yawmiddin wadanda suke karyata ranar sakamako wama yukaththibu bihi ba kowa ke karyata ranar sakamako ba illa kullu mu'tadin athim sai dai duk wani dan ta'adda athim mai yawan laifuka idza tutla alayhi ayatuna idan ana karanta masa ayoyin qala asatirul awwalin sai yace tatsunoyin mutanen farko ne wannan kalla a bal ba haka abin yake ba rana ala qulubihim ma kanu yaksubun abinda suke tsururuta ne yayi tsatsa akan zukatansu kalla lalle tabbas innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubun su ababan tsarewa ne ga barin ganin ubangijin su a wannan rana thumma innahum lasalul jahim sannan su masu shiga wutar jahannama ne su kuna da ita thumma yuqalu sannan a ce musu hadha alladhi kuntum bihi tukazzibun wannan shine abinda kuka kasance kuna karyatawa daga bayan ubangiji madaukakin sarki yayi magana akan al-mutaffifuna masu kwange masu tauye haƙƙi masu tauye awo masu tauye mudu da sikeli da haƙƙin wasu su kuma su nemi nasu haƙƙin sai ubangiji kuma ya hada abun gaba daya ta hanyar yayi amfani da kalmar al-fujjar al-fujjar na zata tattaro su al-mutaffifun daga cikin kafirai da al-mutaffifun daga cikin musulmi da ma ghayrul mutaffifina daga cikin musulmi kafirai da kuma waɗanda suke fasikai duk za su shiga cikin al-fujjar. Anan an yi magana akan harka ta kasuwanci ta ka saya ko ka sayar, sannan Ubangiji Maɗaukakin Sarki sai ya zo da kashi na biyu sai ya ce kalla inna kitabal fujjari, haƙiƙa lalle tabbas littafin fajirai. Akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya tabbata a cikin Mustadrak na Hakim da kuma Sunan Tirmidhi da Ibn Majah, ko mu ce Jami'ut Tirmidhi da Ibn Majah. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya fita wata rana ya ga ƴan kasuwa ana ta hada-hadar kasuwanci, ana ta saye da sayarwa. Sai ya kirawo su ya ce ya ma'asharat tujjar, ya ma'asharat tujjar, ya ku taron ƴan kasuwa. Farafa'u fastajabu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa rafa'u ilayhi absarahu. Sai suka ansa wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, duk suka dago kai suka kalle shi. Sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce innat tujjara humul fujjar illa man ittaqa Allah wa barra wa sadaq. Yace innat tujjara, ku sani ƴan kasuwa su fa ne fajirai, sai dai wanda yaji tsoron Allah a kasuwancinsa, yayi alheri a kasuwancinsa, sannan yayi gaskiya a kasuwancinsa. A lokacin wasu daga cikin suka tambaya ya Rasulullah, Ubangiji ba ya halatta saye da sayarwa ba? Alam alaysa qad ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba? Harkar saye da sayarwa Ubangiji ba ya halatta ta ba? Ya haramta riba ne? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am, lakinnahum yahlifuna wa yakdhibun, suna yin rantsuwa sannan kuma suna yin ƙarya, wato za su rantsi sannan kuma su yi ƙarya. Wannan hadisi kaga ya zo daidai da yadda wannan aya, bayan an yi maganar kasuwanci da yadda wasu suke cinye haƙƙin wasu, in sun tashi neman nasu kuma su neme shi full cikakke, sai kuma aka zo da maganar fajirai, da zai nuna maka cewa duk mutumin da zai ci haƙƙin wani, sannan shi kuma in ya tashi neman nashi ba zai yi sakwa-sakwa ba, zai matsa lamba sai ya karɓi nashi cikakke, to babu shakka ya shiga cikin sahun fajirai, ko da kuwa musulmi ne. Don haka wannan kalma a nan ba lallai ta taƙaita akan waɗanda ba musulmi ba, duk da cewa waɗanda ba musulmi ba min babu aula su shiga, idan har musulmi ya shiga kaga wanda ba musulmi ba zai iya shiga min babu aula. Sannan kalmar fujjar a nan za ta kunshi wanda ba ba ɗan kasuwar ba, da ma wanda ba mutsaffifi ne ba in bai imani da Allah ba, da waɗanda suke fasikai, ko da kuwa a harkar kasuwanci ba sa fasikancin, duk za su shiga cikin al-fujjar. Ubangiji ya ce lafi sijjin, kalla haƙiƙa tabbas inna kitabal fujjari, lalle littafin fajirai lafi sijjin, yana cikin wani guri da ake kira sijjin. Littafi a nan wasu malamai suka ce ana nufin ayyukansu da ake rubutawa, za a rubuta su a cikin wani littafi sannan a saka shi a wani guri mai kunci da ake kira sijjin, wanda wannan kinaya ce da take nuna su karan kansu suna sijjin, domin yayin da za a rubuta ayyukansu munana a cikin wani littafi a je a kai shi can sijjin, wato can wannan gurin, wannan department din, can za a ce a kai shi. To an zo ana kai ina sunanka, a ce wannan sunan shi yana sijjin, to a tafi da shi can, an tura sunan shi can, to a kai shi can. Kaga ashe ba kawai a rubuta sunan ba shi kuma ya sha, ko a rubuta aikin shi ya sha, a tunda har an rubuta aikinsa a cikin wannan littafi an kai shi wannan gurin da ake kira sijjin, to shi ma can ne makomarsa. Sauraka maimakon a ce makomarsa tana cikin sijjin, sai aka ce littafinsu ko littafin fajirai yana cikin sijjin, domin littafin ya tafi to su ma inda ya yi nan za su yi, duk inda fayil ɗinka ya shiga to kai ma nan za ka tafi. baya ko a ma'aikata nan aka kana neman wani abu aka ce ai fa'ilin kai yana guri kaza to ina zaka can zaka to haka nan a lahirin ma aka ce ai mutum le fa'il din sa ina yake yana sijjin to tura shi can Allah sauki to sijjin kalma ce da wazanin ta fi'il daga sijin ne sijin kuma a larabci yana nufin guri mai kunci guri mai kunci kwarai da gaske wannan wazani akan gina kalmomi daban-daban akan su kamar a ce fisik wato mai yawan fasikanci ko a ce shirrif mai yawan shaye-shaye ko khimbir ko sikir to haka nan sijjid yana nufin guri mai kunci matuka da gaske guri ne wanda yake tattare da azaba ya tabbata cikin hadisin bara ibn azib hadisin nan dogo wanda yake cikin musnad imam ahmad wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin yadda mala'iku suke karbar ran mu'mini da kuma yadda suke karbar ran kafiri lokacin da mutuwa ta zo musu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi kafiri bawa kafiri yayin da mutuwa ta zo masa mala'iku za su zo su zauna a gaban sa inda rasihi fa yajlisuna inda rasihi maddal basar iya ganin sa zai hango su ga suna a zazzaune sudul wujuhi fuskokin su baki kirin wato ba zai gan su da kama mai kyau ba wacce za ta sa shi ya nutsu ya samu kwanciyar hankali a tun daga nan zai san cewa ina ya dosa ina ya dosa to lokacin mala'ikan mutuwa zai zo kusa da kansa ya ce ya ayyatuhar ruhul qabita ukhriji ila rabbin fi sakhatin wa ghadab yake wannan ruhi mummunan ruhi wato kazamar ruhi ki fita zuwa ga ubangijinki cikin fushi da tsana to wannan lokacin ruhin za ta yi kace-kace a jiki amma mala'ikan ya fuzgota ya ciro ta da shine wannan zai garkan da ubangiji ya fada a fuzgoran da karfi kamar yadda ake fuzgo wato abin nan karfan tsire karfan da ake tsire in an saka shi a cikin auduga nan wato audugar da take jikakkiya kamar yadda yazo a cikin hadisin kama tunza'u safudu min as-suf al-muballal kamar yadda ake zaro karfan tsire dan suna yin amfani da karfe ne wajen tsire ko yanzu ka je Laraba ba da zinke suke yi ba to kamar da ake fusgo shi daga cikin jikakken abin nan gashin dabbobi haka za a fusgo ran ana fusgo ta ba za ta rade a hannun wannan mala'ikan ba mala'iku za su shafe ta su sa cikin wani buhu shikenan sai su yi sama da sun je sama mala'iku suke kai wannan doyin da ake ji fa doyin menene domin doyi ne da ba a taba jin irin sa ba بها ريح خبيثة كأنتني ريح جيفة على وجه الأرض وتو شيء فكوا نيرم روي دموش زي الدنيا تعلق تن ملاكوا سي أبو دي سما داس وشي دشي أشي أوان أبدا أبو دي مس سما ما وانا بدا أبو دي مس سما ما شيني بدر الله بدو كين سركي إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم القيامة وكذلك نجزي المجرمين وبنجي هيك شيوا وأنا سكر وتكرية آيوم سكر جرمان كي دبر كربر آيوم لا تفتح لهم أبواب السماء بعد أبو إمس قوم من سماء ولا يدخلون الجنة هو بعد شجاع الجنة با hatta ya lidal jamal fi sammin qiyat har sai idan rakumi zai iya shiga ta kofar allura to kaga a wannan lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam yace sai a ci kasa da shi sai a ci ku tafi da shi uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi as-sabi'ati bil ardi as-subla ku kasa da shi a tafi da shi a rubuta sunansa a cikin sijjin sijjin kuma wani guri ne a can ƙasa ta bakwai ƙasa mafi ƙasa wanda yana nuna cewa wutar jahannama a ƙasa take kamar yadda aljanna take sama wuta ita kuma a can kasa take. To guri ne wanda yake babbi kunci. Shi yasa malamai wajen tattara maganganu game da menene sijjin. Wani ce sijjin wani dutse ne, wani falalan dutse ne a can kasa. Kasa ta bakwai wanda a can ake rubuta wato sunaye da ayyukan waɗannan mutane na banza a ƙarƙashin wannan dutse aji. Wasu suka ce a ai nan a sijjin nan Iblis da zuriyarsa suke. Saboda ka canza a kai shi ma sunansa da file ɗinsa. Wasu suka ce shi sijjin din ma ai fulo, wato wani fulo ne da shi Iblis yake sa kansa a kai. To duk dai wannan shaci faɗi ne. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna shi dai sijjin din nan gashi nan a kasa ta kasa yake, kasa mafi kasa. Sace kasa ta bakwai. A can yake, sannan kuma can za a kai sunan ko file din dukkan waɗanda suke fajirai. Guri ne mai kunci, kuma haka Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya sifanta wuta. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika thubura. La tad'u al-yawma thuburan wahida wad'u thuburan kathira. Ubangiji ya ce wa idza ulqu minha makanan dayyiqan, in aka jefa su wani guri mai kunci a jahannama, muqarranina, suna tattaure da junansu, to an musu daurin goro. Da'u hunalika thubura, anan za su rika kiran sun halaka, sun halaka. Yace ba sau ɗaya za ku kira halakar ba, ku yi ta kiran halaka akan ku. Wai wannan ita ce halaka ta ƙarshe. Ubangiji ya ce wa ma'azaraka ma sijjin, me ya sanar da kai abinda ake cewa sijjin? Wannan tambaya ce ba ta ka ba da ansa ba, tambaya ce ta a nuna maka girman sha'anin sijjin din. Wanda salo ne na Alkur'ani, alƙari'a malƙari'a, wa ma adraka malƙari'a, alhaqqatu malhaqqa, wa ma adraka malhaqqa. Wannan duk wa ma adraka, wa ma adraka ɗinnan tambayoyi ne da Ubangiji yake sanya a cikin salo na Larabci, wanda yake nuna girman abin nan da ake maka magana a kansa. Kamar ce wannan sijjinu fa, ko kai kuwa ka san sijjin, kamar wato kuna magana ce kai kuwa ka san abu kaza. Kaga wannan tambaya da yake maka ba wai tambaya ce ta yana so ka bashi ansa ba, a'a, yana nuna maka abin fa ba karami bane, abin fa mai hadari ne, abin mai girma ne. Wa ma adraka ma sijjin, kai kuwa ka san menene sijjin? Sai Ubangiji ya ce kitabun marqum, wannan ba ansa ba ce ta sijjin, ba wai bayanin menene sijjin ake ba, a'a, an koma bayanin kitabun hujjar. Kitabun marqum ai huwa, ai inna kitabal fujjari kitabun marqum. To littafin nan na fajirai rubutaccen littafi ne. Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya riga ya gama da shi, ba a ƙarawa ba a ragewa, ba wanda sai ƙara ko ya rage. Ubangiji ya riga ya zartar da abinda ya zartar, an riga an sa hannu abinda ake cewa approval, an riga an yi approval, shi kenan an gama magana. Kitabun marqum littafi ne wanda yake rubutacce. Sai Ubangiji ya ce wailu yawma idhin lil mukadzibin, tsananin azaba ya tabbata a wannan rana ga masu ƙaryatawa. Ranar gobe kiyama, lokacin da za su je su iske abinda Ubangiji ya musu alkawarinsa, ya yi musu narkonsa na wannan kurkuku ko guri mai kunci da wannan azaba ta wulakanci. Sannan sai Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ambato abinda yake fassara ce, bayani ne na hakikanin su wannan masu ƙaryatawa, fajiran kafiran, su wane ne su, kuma menene hakikarsu? Ubangiji ya ce allazina yukazzibuna biyawmiddin, su ne wanda suke ƙaryata ranar sakamako. Ba su yadda akwai ranar da za ta auku ba, ko ba su yadda da ita a bisa wato a matsayin aƙida ba. Suna ganin ba za ta yi ranar sakamako ta wakana, ba wata ranar da za a yi sakamako. Ubangiji ya ce wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Ubangiji ya faɗi sifofi uku wanda su ne sifofin duk wani mai ƙaryata ranar sakamako. Yana ɗauke da sifofi guda uku. Sifa ta farko al-i'tida, al-i'tida shi ne zalunci. Duk mai ƙaryata ranar sakamako to za ka same shi a zalimi ne. Sifa ta biyu al-athim, mai yawan laifuka ne, mai yawan faɗawa cikin saɓon Allah. Babu maganar a gaya masa ga dokar Allah kada ya tsallaka ta. Babu maganar a gaya masa ga haƙƙin bayan Allah kada ya ci, kada ya danne, wannan duk ba ta gaban sa. Mu'tadin ne fi af'alihi, athimin ne fi aqwalihi. Mu'tadin ne mai ta'addanci ne a cikin ayyukansa, ayyukansa cike suke da ta'addanci, sannan kuma athimun mai sabo ne a cikin maganganunsa. Duk sanda zai faɗi magana sai ya saba wa Allah a cikinta, ko kuma mu'tadin fi aqwalihi athimin fi af'alihi. Duk malamai sun faɗi wannan, ya zama mai ta'addanci, mai wuce iyaka, mai shishshigi a cikin maganganunsa, sannan a cikin kuma ayyukansa mai yawan laifi ne. Sifa ta uku, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, idan an karanta masa ayoyinmu sai ya ce wannan tatsuniyoyin mutanen farko ne. Saboda haka yana da i'tida, ta'addanci, yana yi wa Allah ta'addanci, saboda ya yadda da shirka, ya yadda a yi haɗa Allah da wani, ko ya ba mu wani haƙƙin Allah, ko ya daidaita wani da Allah. Wannan i'tida ne, ta'addanci ne, shishigi ne, wuce gona da iri ne, wuce iyaka ne. Sannan yana wuce iyaka, yana ta'addanci akan manzannin Allah, tunda zai ƙaryata su, zai ƙaryata abin da suka zo da su. Sannan yana ta'addanci akan dalilan da Ubangiji ya shimfiɗa a doron ƙasa, ko a samaniya, ko a halittar ɗan Adam, ko a sauran halittu da Ubangiji ya zuba a ban ƙasa, waɗanda duk suke nuna gaskiyar abin da Ubangiji ya turo manzanni da shi. To anan ma yana ta'addanci, tunda ya yi watsi da su, bai sa ido, ya kalle su, gani na ɗaukan izina, gani na samun dalilin da zai haifar masa da yaƙini a cikin zuciyarsa, duk bai yi wannan ba. Saboda haka ya yi ta'addanci ga Allah, ya yi ta'addanci ga manzannin Allah, ya yi ta'addanci ga dala'ilullah, dalilai da suke nuna ɗayantar Allah. Idza tutla alaihi ayatuna, idan an karanta masa ayoyinmu, qala asatirul awwalin, ya wannan tatsuniyoyin mutanen farko ne. Tatsuniya kuma, kamar yadda kowa ya sani, wani kagaggen labari ne wanda bai taɓa wakana ba, bai taɓa yiwuwa ba, wani ma ba zai yiwu ba. Sai maka giza da koki sun yi aure, ba ma alaka. Ka duba giza wani abu ne daban, koki wani abu ne daban, ba ma jinsi ɗaya ba ne. Amma kuma an haɗa ta a tatsuniya, daga gizo ya yi wa kura wayewa daidai da sauran. To duk abin da aka ce tatsuniya, to an gama ƙaryata shi, abu ne wanda wataƙila ma kwata-kwata ba zai taɓa yiwuwa ba. To idan aka karanta masa ce tatsuniyoyin mutanen farko ne, wato tatsuniyoyi irin na tsofaffi, irin na mutan da, tatsuniyoyin da da na yanzu. Wannan sifofi ne guda uku wanda da wuya ne su tattara tare da mutum, baka same shi tataccen mai ajirci ba, tataccen mai laifi, ta'addanci, wato shishigi da wuce iyaka, sannan da yawan sabo, sannan kuma da kiran ayoyin Allah tatsuniyoyi. A cikin fajirai, watakila akwai wanda ba zai faɗi haka ba, ba zai faɗi haka a zahiri ba, ba za ka yi masa ayoyin ce tatsuniyar ba ce. To amma irin yadda yake kunnan washe da ayoyin, ya yi biris, ko ka gaya mishi ma kyalkyalle da dariya, ce Allahu Akbar, ya yi maka shakiyanci, ka san akwai masu wannan, ka ja ayar sai ta al, wato kana ba ka lokacinka, ni za ka tsorata da wannan. To kaga duk wannan salo ne na ɗaukan cewa abinda ake faɗa maka ɗin nan kawai wasa ne, kai ba wannan ne a gabanka ba. Sauraka a je masallaci, sai ka zo na ce kai je ka masallaci, daula su fika, ba a nan za ka yi min wa'azi ba. Sauraka akwai wanda ba zai fito ya ce a satirin rawarin, amma bai lisani halihi, in lam yakun bi lisani qalihi fa qad yaqulu ha bi lisani halihi wa lisani alhali afsahu min lisani almaqali. Wani lokaci ba ya nuna maka a aikace, ya mu fitowa ƙararra sama ma da yi magana, domin ka faɗa ya buga kafasa a ƙasa, ya yi dariya, ya taɓa hannu. To kaga wannan ya ma fi fitowa ƙarara sama da wanda zai faɗa da baki. babu shakka kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayar munafiki uku ce, idan yayi magana yayi ƙarya, idan yayi alƙawari ya saba, wa idza khasama fajara, idan kuma ana husuma da shi ko yana husuma da wani to zai yi fajirci, ma'anar zai yi fajirci zai faɗi cikin maganar da ya ga dama, in dai rigima ta haɗa ka da shi to ka iya sauraron komai zai iya gaya maka, ba ruwansa da tunanin haƙƙinka ko kuma a haƙƙin Allah ko shari'a, ba wannan a gabansa, komai ba zai iya yi. To haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta gamuwa da irin wannan, wa qalu asatirul awwalin tatabaha wa hiya tumla alaihi bukratan wa asila, sace ai asatirul awwalin ne tatsuniyoyin mutanen farko ne, iktatabaha da yaje aka rubuta masa, ba katabaha ba iktatabaha ai istaktabaha, yaje ya nemi a rubuta masa dan sun san ai ba rubutu ba karatu, sai suka ce to nema yayi a rubuta masa, fa hiya tumla alaihi, don haka ake masa shiftatta wato yake rihasal safa da yamma, an rubuta masa to kuma za a rika karanta masa, ai ta karanta masa, ai kanka masa, in ya haddace sai zo ya karanta mana. Ubangiji madaukakin sarki sai ya ce kalla bal rana ala qulubihim bakarati, kalla a'a abun ba haka yake ba, ba yadda suke faɗa bane, ba yadda suke cewa alqur'ani tazuniya bane, alqur'ani maganar Allah ne, alqur'ani wahayi ne, alqur'ani saukakke ne daga Allah zuwa ga manzansa sallallahu alaihi wasallam. Abin dai da ya faru shine an sanya shamaki tsakanin zukatansu da imani, an sanya shamaki tsakanin zukatansu da amincewa da yarda da sallamawa da karba, don haka akwai wata tsatsa da ta rufe zukatansu, tsatsa ce mai yawa wacce ta rufe zukatansu, ita kuma wannan tsatsa dalilinta yawan ayyukan da suke na saban Allah, yawan abin da suke yi na kurakuran ganganci, kuskure na ganganci. Wani ya ce kalla a'a ba haka abin yake ba, bal ba haka bane, rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna, abin da suke tsoruta ne wato suke aikatawa ne, rana ala qulubihim yayi tsatsa akan zuciyarsu, wanda yana nuna maka hadarin zunubi, wato zunubi yana da hadari kwarai da gaske akan zuciya. Yanzu nan zai rufe wa mutum zuciya, alkhairi ya shiga ta, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi Abu Huraira wanda yana cikin Musnad Imam Ahmad, yana cikin Tirmidhi da Nasa'i, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce innal abda idza aznaba dhanban kanat nuqtatun sawda fi qalbi فإن تاب واستغفر فإن تاب منها سقل قلبه وإن زاد زادت فذلك قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون مثلا شي باوا idan yayi zunubi shikina sai ayi wani dugo ko wannan zunubin sai zama wani bakin dugo akan zuciyarsa, in ya tuba shikina zuciyarsa sai ta dawo farakal wannan bakin ya tafi, in kuma ya ki tuba ya ƙara wani laifin akan wancan na farko to shikenan bakin ma sai ya ta karuwa, sai ya ta karuwa. Wannan shine fadar Allah madaukakin sarki da yace kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun, abinda suke aikatawa suke tsoruta ne na laifuffuka yayi tsafa akan zuciyarsu. A lafazin Nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sawda, bawa idan yayi laifi na ganganci to yayi zunubi shikenan sai ayi masa wani bakin dugo akan zuciyarsa, fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbu, idan kuma ya bar wannan laifin ya nemi gafarar Allah ya tuba shikenan sai zuciyarsa ta tsare fari kal, fa in ada zida fiha, in kuma komawa yayi maimakon ya bari ya tuba sai ya kuma yin wani laifi shi kida sai a kara wannan bakin ya kara fadi hatta ta'lu wa qalbu, har wannan bakin ya rufe zuciya, fa huwa ar-ranu alladhi qala Allah ta'ala, annabi ya ce wannan shine tsatsa da Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubu. Wata rana sayyidina Umar yana zaune lokacin yana khalifa, kamar yadda yake cikin Sahih Muslim, sai ya ce wa sahabbai, wane ne zai bani labarin abinda ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa dangane da fitintunu? Sai wani ya ce shi ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan fitina. Sai sayyidina Umar ya ce, kana nufin fitinar da take samun mutum fi ahlihi wa mali fi ahlihi wa jarihi, fitinar da take samun mutum daga iyalansa ko kuma makocinsa, Allah ya haɗa shi da fitinanniyar mata ko fitinannen makoci? Yace to ai fatilka fitnatun tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqa. Wannan fitina ce, wannan jarraba ce, da idan ta samu mutum ta hanyar sallah da azumi da sadaka, sai Ubangiji ya kankare masa wannan. Yace ba wannan nake nufi ba. Sai Huzaifa yace, ni zan gaya maka, ni na ji manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace, wa fitinar da nake so a gaya min, fitinar da take tamuju ka baujin dahar, wacce take toro ku kamar toroban teku. Sai yace, ni zan gaya maka, in ji Huzaifa ibn Lema. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa, tu'radu al-fitanu 'ala al-qulubi 'udan 'udan, tu'radu al-fitanu 'ala al-qulubi kal-hasiri 'udan 'udan, fa ayyuma qalbin أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. يجي ذا أرك بجرو ومتاني فتنة سالة سالة كبر كبر أبنان كبر 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 تابر ما وين كبر تابر ما تكي سالة سالة هكا فتنة ذا ترتضوا وزكاتا سالة سالة ونم ونم باي ونم ونم باي ونم. يجي تدك وترن ذاتا kwankwadu wannan, wato za a kwankwadar da ita wannan fitina, to shikenan sai kaga baki ya zo ya rufe ta. Annabi ya ce, hatta takuna alqalbu ala qalbai, zukata su zama kaso biyu, zukata iri biyu, qalbun abyaba kasafa, wani wata zuciyar ta zama farakal kamar falalan dutse, wanda fitina la tadurruhu alfitna, wanda fitina ko ta zo ba za ta cutar da shi ba, sai zuciyar da take ita kuma za ta zama kalkuzi mujaqiya aswada wa qalbin aswada mirbad kalkuzi mujaqiya la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Sai zuciyar dayar kuma daya zuciyar za ta zama wato za ta zama aswada mirbad wato baqaqir kalkuzi mujaqiya kamar an kifar da kodi, wanda ba za ta san abin da yake alkhairi ba, ba kuma za ta san wanda ba alkhairi, wato ba ta iya tantance wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne. To kaga anan ba sallallahu alaihi wasallam yana sifanta zukata guda biyu, wata zuciyar in fitina ta bujiro mata za ta tuba ta koma ga Allah, wannan abin da yayi baki akan zuciyar zai kau kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, sai ta dawo ta yi haske. Wata zuciyar kuma sai ta kwankwaɗi laifin ta kuma yi ta kwankwaɗa ta yi ta kwankwaɗa har ta zama baƙaƙirin, da zarar ta zama baƙaƙirin kuma sai ta zama kamar kifaffen kofi, kofi idan ya kife babu abin da zai zauna a ciki. Ka ɗauko kofi ka kifa shi ka tsoma shi cikin teku ka ɗago shi, me zai fito da shi? Ba abin da zai fito da shi. To haka ita wannan zuciyar yawan laifi gobe ka yi jibi ka yi, to zuciyar sai baƙaƙirin duk wani alkhairi ma da za a faɗa ba su ji ba, ba za ta iya ma tantance wannan kyakkyawa ba ne wannan mara kyau, saboda laifuffukan da aka yi ta yi ya rufe zuciyar ya yi tsafa a kanta, babu wani abin da kuma zai zo ya shiga ciki. To shi yasa tarbe zuciya yana da kyau, domin ita zuciya ita ce wato ita ce jikin, ita ce mutum gaba ɗaya. Idan ta yi kyau mutum ya yi kyau, in ba ta yi kyau ba shikenan mutum ya lalace. إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. سورة زوجية تشكومي سنقوم ونهينا نونا من الشيوى ليكو فكا سنة هذا متكرم تزيغة ليفي بايا توبا يأي ليفي أمام ذي توبا
to yau da gobe zai saba da wannan laifin ko ba zai taba jin nauyin ya yi shi ba tun yana yi yana jin kunya baya so a ganshi baya so a san yana yi yau da gobe har ya daina jin kunyar da yana jin kunyar abokansa sai ya daina jin kunya abokansa da yana jin kunyar abokan zaman sa a kasuwa kar su sani sai kuma ya daina jin kunyar ba su sani da yana jin kunyar wasu haka unguwa su sani sai ya daina jin kunyar ma kar su sani da yana jin kunyar gidan su a sani da karshe ya daina to shikenan a hankali kunyar tana tafiya zuciyar na kara rufewa babu kuma abin da zai gani sai wannan laifi shine ubangiji madaukakin sarki yake gaya mana ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وبنجي هنا جنجو يزكى تنسو ونذرنا وكتشي وتزوجي هذا السنة أيكين الخيري تو ذات كربا الخيري نكما تسامعش حكنا أنا مونا أيكين تو ذات سابع كما لهم مونا أيكين تو سبو دا سنكين إيماني دا القرآن دا أبنا منزوزو مسرشين بسكيا تو بنجي تجنجو يزوجي يركما تجنجو يزوجي shi yasa to wani qallibu afidatan wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra da farko ba su imani da shi ba wannan kafircin yasa ubangiji ya jaccanza zuciyar ya bar su a cikin wato wani zarun fi tughyanin cikin shishigin su suna dimuwa shi yasa ubangiji ce falamma zahu azaba Allahu qulubahum yayin da suka karkace sai ubangiji karkatar da zuciyar su haka lokacin da mutum zai kama tafarkin da yake mara kyau to akwai ban tsoro cewa wata rana sai kaga cewa ba wani laifin kuma da za a tashi yayi yace ba zai iya yi ba kamar yadda ayyukan alkhairi su kuma suke haifar da alkhairi a zuciya to sanin kike aikin alkhairi to wanda yake alkhairin kuma zai haifar da wani sai ne suke cewa shi tun daga nan kake gane alamar karbuwa na ayyukan ka na alkhairi don zaka ga yau in kai daya to bayan kwana biyu sai kaga ka mai da shi ya zama biyu bayan sati ne zai ga ya karu sai ga karuwa yake ba raguwa yake ba to alamar kana samun karbuwa don haka wannan aikin alkhairi din kuma yana ta hayayyafar maka da alkhairi kamar yadda ubangiji yake cewa walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan wa ashad lakana khairan lahum wa ashad tathbita وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وبنجي شو لو أنهم فعلوا ما يوعظون به دا أتشي سنيا أيكي دا أبدا أيكي أمرت سلش لكان خيرا لهم دا هذا موسى الخير لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا دا كما يا ذا ما يا بكفيسو دا سيد سو كم أكم وانا أيكي دا سكي وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما كما دا هم باسو لا دا مي يوع مي غير مالك وجمه ولا هديناهم صراطا مستقيما دا قومي شريعه تسو واتو من قرا مسو شريعه
نعم
كما قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم وند سوك شريعه sai muka ƙara musu wata shari'a to duk sanda ka karbi shari'a to wannan shari'a kuma za ta haifar maka da wata shari'a kamar yadda duk sanda kake laifi baka tuba wannan laifin kuma zai ta haifar da ire-iren sa laifuffuka wannan shine abin da manzon sallallahu alaihi wasallam fito ya fade shi karara a cikin hadisi Abdullahi dan Mas'ud da yake cikin sahihain iya alaikum bis-sidq fa inna as-sidq yahdi ila al-birr wa inna al-birr yahdi ila al-janna wa la yazalu ar-rajul yasduq wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allah as-sidq wa iyyakum wal-kadhib fa inna al-kadhib yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajul yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allah kadhaba Nabi yace na gore ku ku zama masu gaskiya domin gaskiya za ta rike maka jagoranci kuma zuwa ga ayyukan alkhairi albir za ta zuwa ga kyautatawa a cikin komai naka kuma kyautatawa a cikin ayyuka shi yake yin jagoranci zuwa ga shiga aljanna mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana girdadan gaskiya har sai an rubuta shi siddiqi a gurin Allah yace to kuma da hane ku ku zama makaryata domin ƙarya tana jagoranci ita kuma zuwa ga aikin fajirci to kana ƙarya to wannan kuma zai haifar maka ayyukan fajirci ko ayyukan fajirci jagoranci yake mutun zuwa ga wuta mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kirdadan ƙarya har sai an rubuta shi babban makaryaci a gurin Allah saboda kaga ayyukan kirki su haifar da na kirki ayyukan banza su haifar da naban. Shi yasa malamai suke cewa yana daga alamar karbar aikin ka aga cewa kana aikin alkhairi kuma dabi'unka da halayyarka da suna karuwa suna gyaruwa, amma kana yin abu ko mutum kara kullun fusa kanshi yake cikin saban Allah, to alamar wancan aikin da yake ko ba ikhlasi. Akwai dai wani abin da yake samun wannan aiki da tasgaro da tangarda. Lokacin da malamai suke magana akan alhajjul mabrur, suka ce alhajjul mabrur mutum yayi haji ya samu wannan ruhaniya ta alhaji, to zaka ganshi ya zama wani daban. In yazo zaka dabi'unsa wanda ka san shi da shi ya abin nan, amma wani saboda sabo da kaucewa hanyar Allah da rashin sanin ba mai aikin hajjin, in yaje ma akwai wanda yaje daga dawafi da kare kama dawafi ya ma yi kokarin koshi a mai da shi kasa su, shi ba zai iya zama aikin hajjin nan ba, sai ya samu wani kunci a zuciya har ta bai taba zuwa. To kaga wannan ya nuna cewa bai kamo hanyar daidai ba, tun daga nan alama ce take nuna cewa hanyar ba ta kamo ta daidai ba. To haka wani in yaje maimakon yayi aikin hajjin saban Allah ma zai yi, akwai wanda zai je ya ce mu hadu a can, a hadu a can wajen laifi fa, ba wai su hadu su yi ibada ba, mu hade a can. To saboda haka maimakon ya je ya samu kusanci da Ubangiji, wannan ziyara da ya kai wa Ubangiji dakinsa ta gyara shi ta sake masa tsari, sai ga shi ya ƙara birkicewa, sai ɗan same shi ya ƙara girman kai, wai ya je hajji haka ba zai muku sallama ba, me yasa? Saboda shi yanzu alhaji ne, da can muna ɗaya amma yanzu na yi gaba. To kaga wannan hajjin tashi akwai magana, akwai magana. Saboda haka Ubangiji madaukakin sarki ana yake gaya mana cewa waɗannan masu ƙaryata ranar sakamako suna kiran alkur'ani cewa tatsuniya ne, ba komai ya haifar musu da wannan ba, yawan saban Allah. Yawan saban Allah ne sa har zuciyarsu ta zama ta rufe, babu wani alkhairi da yake shiga cikinta. To yadda zuciyarsu a nan ta makance ta mutu, alkhairi ba zai shiga cikinta ba. Zunubi ya zama ya shiga tsakaninsu, ya zama shakamaki tsakaninsu da samun rahmar Allah da karbar gaskiya. To haka nan a ranar gobe kiyama Ubangiji ya samu tsoron shamaki. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Hakika su lalle su an rabbihim yawma idhin lamahjubun, ababan tsarewa ne gabarin Ubangijinsu a wannan rana. Wato a yadda a nan wani abin da ayyukan laifi suka shiga tsakaninsu da karɓar gaskiya, suka shiga suka zama shamaki, ba za su karɓi gaskiya ba, to Ubangiji zai sanya shamaki tsakanin shi da su kuma ranar gobe kiyama. Kaga aljaza'u min jinsil amal kama tudinu tudak, ta yi abin da kai irinsa kuma za ka sakamako. Ubangiji ya shiga ya sa shamaki tsakaninsa da shi. Anan malamai suka ce wannan aya gudan dalili ne da yake tabbatar da cewa mu'minai ranar gobe kiyama suna ganin Ubangijinsu. Wannan aqida ce ta Ahlus Sunna, saboda ayoyi da suka zo na Alkur'ani kamar fada Allah wa duhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira, wasu fuskokin a wannan ranar masu haske ne, masu ni'ima ne, sannan masu kallo ne zuwa ga Ubangijinsu. Hadisai da yawa sun zo na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda sun kai matsayin tawaturi, har ta kai malamai suna ware hadisan su yi littafi guda ka tukam akan su kamar kitabun ru'ya na Darqutni, da ya tattara hadisan da suka zo wajen tabbatar da ganin Allah, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sahabbansa hadisan Abu Sa'id al-Khudri, hadisan Abu Huraira a cikin sahihaini cewa za ku ga innakum satarawna rabbakum ayana, za ku ga Ubangijin ku ranar gobe kiyama ido da ido. Wannan kuma shine gayar jin dadi, wannan shine matuka makura jin dadi na karshe, daga shi kuma babu wani sama da shi. Shi yasa a cikin addu'a ma yake sallallahu alaihi wasallam addu'a Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhi wa shauqa ila liqa'i, ya Ubangiji ina roƙonka ka bani jin dadin ganin fuskarka. Shi yasa lokacin da 'yan aljanna za su shiga aljanna, kuma da zo cikin hadisi in sun shiga aljanna sai mai yekuwa yekuwa, Ubangiji ya tambaye su akwai wani abu da na rage muku, su ce babu.
akwai wani haƙƙin ko wani abu da kuke so babu aljanna sai guyar ya ubangiji mun samu komai sai a ce da su a da saura sai a ubangiji ko mai saura ga ƴan tattabaru ga fulawoyi ga kwanciyar hankali babu rigingimu babu daba babu jagaliya babu to me rage kuma ce ai akwai saura fa yatajalla lahum rabbuhum sai ubangiji ya bayyana gare su in suka ga ubangiji sai suka tafi su taba jin wata ni'ima ba kuma da suka yi wannan to wannan ita ce shine mazid din da ubangiji yake fara lahum ma sha'una fiha wala daina mazid a aljanna suna da duk abin da suke so kuma akwai wani kari daga wajen mu me ya kare lillazina ahsanul husna wanda suka kyautata a nan duniya suna da sakamako mafi kyau wanda yafi aikin su kyau shine aljanna wa ziyada da ma dori menene dorin shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da cewa annazaru ila wajhillah wannan kuma ita ce gayar ni'ima ga dan adam ga ruhi ba wai ni'imar gangan jiki kawai ba gayar ni'ima ko kai ga wanda kake so idan yau aka ce an sa maka shamaki tsakaninka da shi ka daina ganin sa to an jefa ka cikin azaba an jefa ka cikin azaba kamar yadda wani ke cewa kuntu ara kal mauti baina laylati yace ina ga rabuwan mu da kai na dare daya ina ganin shi kamar mutuwa sai ga wani wata rabuwa wanda babu kuma rana haduwa sai ranar tashin kiyama wato dan uwansa ne ya mutu to shi ganin rabuwarsa da shi kwana daya yana ga kamar mutuwa ce to yanzu gashi shi ya dan uwan ya mutu ko ba maganar a hadu sai ranar tashin kiyama to azabar a hana mutum ganin abin da yake so ba karamar azaba ba ce nan ubangiji sai ya hada musu azabar kala biyu ya hada musu alamul azab wa alamul hijab wato jirrada din azaba tunda ubangiji ya ce thumma innahum lasalul jahim suna cikin jahannama sannan kuma ya hada musu alamul hijab jirrada din an hana su su ga abin da suke so shine ubangiji haka su ahli sunna sun yadda saboda ayoyi da suka zo dare sai da suka tabbata na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suke kara fito da ma'anonin ayoyin cewa mu'minai suna ganin ubangijin su ranar gobe kiyama hadisi ne mutawatirai mu'tazila da wasu ƴan bid'a suka ce ba a ganin Allah la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir suka ce ba a ganin ba a riskar ubangiji alazzat to wannan ayar tana nuna ana ganin sama don abinda aka yi nafi al-idrak ne wa laysa nafi ar-ru'ya ubangiji bai ce ba ku ganin ubangiji la tudrikuhu ba la tarahu ba akwai bambanci tsakanin idrak da ru'ya ru'ya shine ka ga abu amma ba za ka iya kewayewa da ganin sa gaba ɗaya ba kamar yadda muke ganin wata yanzu kana iya ganin wata amma ba za ka iya kewayewa ka gano bangalorin shi duka ba kai kana hango shi gashi nan wata ne to irin wannan ganin za ku yi ubangiji amma ba gani na ihada ba shi yasa ubangiji ya kore idrak bai kore ru'ya ba wanda yake nuna akwai ru'ya ru'yar da babu idraki a ciki to da idan haka ne sai ya kore idraki sai kore ru'ya din yace ba za ku gan shi ba kamar yanda ya gaya wa annabi Musa alaihi salam da ya nemi ganin sa a nan duniya kala lan tarani kaga adan sai yace lan tarani bai ce lan tudrikani ba kaga akwai bambanci tsakanin kore idraki da kore ru'ya saboda ka ahli sunna suka ce ai wannan ayar hujjar mu ce ba hujjar ku bace hujja ce ta mu ko kuma hujja ce akan mu kuma anan ubangiji cewa yi thumma innahum kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahdubun su wadanda ake tsarewa da su kafirai ko fajirai da ubangiji yake magana akan su masu kare ta ranar sakamako ubangiji yace su wadanda ake yi wa shamakin shamaki ne gabarin ganin ubangiji gabarin ubangijin su to idan ya zama na mu'minai su ba an musu shamaki me ye bambanci tsakanin masu kare tawar kenan da mu'minai ana sai ya zama ayar bata kawo wani sabon abu ba ta faɗi wani abin da shi ma mu'mini haka ne a yadda su suke faɗa shi ma mu'mini akwai shamaki tsakaninsa da ubangiji to dan haka dan mai dan za a tsaya da cewa shi kafiri akwai shamaki ce to ai mu'mine ba akwai shamaki a wannan tabbatar da shamaki tsakanin ubangiji da masu laifi masu karyatawa yana tabbatar maka da cewa mu'mine masu gaskatawa su babu wannan shamaki tsakanin su kamar yadda Imam Shafi'i yake cewa yadda ubangiji ya nuna cewa waɗanda bai yadda da su ba ba za su ganshi ba to wannan gudan dalili ne da yake nuna waɗanda yadda su za su ganshi Imam Malik yake cewa kama ihtajaba Allah subhanahu wa ta'ala an a'da'ihi fa kadhalika intashafa aw tajalla li awliyai kamar yadda ubangiji ihtajaba an a'da'ihi yafaku gabarin makiyansa su ganshi to haka nan kuma yake bayyana ga masoyansa akwai lokacin da a Yaman a Sana'a wani rikici ya kaure tsakanin sunna da dan bid'a mu'tazili sunna yana kawo ayoyi da hadisai da ke tabbatar da ganin Allah ranar gobe kiyama ga mu'minai shi kuma mu'tazili yana kokarin ya kore ce ba za a ga Allah ba yana kokarin ya kawo hujjojin da zai kore ganin Allah ranar gobe kiyama ga mu'minai karshe shi sunna sai to ina ga mai ittifaki akan wani abu mai ittifaki akan wata magana guda da sai a tashi ce me ce ce ke mai ittifaki mu za mu ga shi ko ba za ku ga shi kenan ka ga inda ce a shi bai da ba to ba kai kace ba za ka ji to kai kace wanda ita ce aqidar ahlus sunna suna cewa ba a ganin ubangiji a nan duniya a nan duniya farfajiyar duniya ba za ka ubangiji ba a farke ido da ido annabi Musa alayhi salam da cikin ulul azmi min ar-rusul ya nemi ya ga ubangiji Allah ya ce da shi lantara ne annabi sallallahu alaihi wasallam da Isra'i an yi Isra'i da shi ba anan farfajiyar duniya ba an kai shi can sidratul muntaha to anan din akwai magana ya ga ubangiji bai ga ubangiji ba akwai magana hadisin Abu Zar an tambaye shi ga ubangijin kai ce nurun anna ara haske ne ta yaya zan ganshi Aisha radiyallahu anha take cewa duk wanda ya gaya maka cewa annabi a Isra'i ya mi'raji ya ga ubangijinsa to yayi ƙarya man haddathaka anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'zama firyata Allah daka ita ma tana korewa wasu suna tabbatar da ganin kamar Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin sahabbai suna tabbatar da ganin amma shin gani ne ido da ido kamar yadda annabi ya faɗa innakum satarawna rabbakum ayanan ko kuma gani ne da zuciya wanda Allah ce ma kadzabal fu'adu ma ra'a to shi yasa malamai kamar irin su Ibn Taymiyyah suke cewa duk inda aka ba za ka samu isbati wato athar riwaya sahihiya daga wani sahabi ba wanda yake cewa ya ganshi bi ayinai ra'si amma zai ce ya ganshi to wannan ya ganshi din sai a dauke shi a fassara shi da gani na zuciya
na'am
ya ganshi a zuciyarsa amma ba ido da ido ba tunda shi ma aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahih muslim shi ne yake cewa lan tarau rabbakum hatta tamutu ba za ku ga ubangiji ku sai ba mutuwa sai kun mutu daga gani a nan duniya duk wanda yace maka shi yana arba da ubangiji suna haduwa yana ganin sa to wannan dujjal ne ka bar shi
na'am
ba ubangiji yake gani ba shedanin sai yake gani to an samu masu wannan da'awar wanda su suna da'awar suna ganin Allah suna ganin Allah kamar yadda zan ganka ka gani haka za su ga ubangiji to kaga wannan suna fifita kansu ga kan annabi Musa alaihi salam ya annabi Musa Allah ce lan tarani su kuma sun ce sun gani wannan ba aqida ce ta musulunci ba kamar yadda aqidar masu kore ganin sa a lahira su ba aqidar su ba ta musulunci bace to haka aqidar ahlus sunna wasaqun ce baina ifrat haula'i wa tafrid ulai a tsakiya take tsakanin wuce gona da iri da waɗannan su suka yi na cewa har a nan duniya ma kafin ka mutu zaka iya ganin Allah ido da ido wannan su wuce gona da iri
wadannan kuma sun nuna gazawa wajen tabbatar da abinda nassi ya tabbatar, suka kore ganin Ubangiji ma a lahira, kaga su kuma sun wato sun watsar da nassoshin da ya kamata su yarda da su, yarda da su, su amince da su, don haka sun yi hannun riga da wadannan abinda ahlus sunna kuma har ila yau suka tabbatar ganin Ubangiji a mafarki. Wannan ita kuma wata wani abu ne daban, ganin Ubangiji a mafarki wanda ya tabbata musnad da Imam Ahmad hadisin Ummu Tufayl, zai yiwu ka yi mafarki da Ubangiji a cikin bacci, don kai shi a cikin bacci cikin kyakkyawar kama, wannan bishara ce. In ka ga wani mummunan abu kuma a matsayin Ubangiji, to ka tuhumi imaninka, ka yi kokarin ka gyara, saboda haka zai yiwu a yi mafarki da Ubangiji a mafarki amma ba ido da ido ba, wanda ya tabbata a cikin nassi kamar yanzu cikin hadisin Ummu Tufayl a musnad da Imam Ahmad. Wannan shine khulasar abin da ya shafi ganin Ubangiji a nan duniya da kuma lahira. Ubangiji ya ce kalla innahum arrabbihim yawma idhin lamahdubun, lalle su hakika wadanda ake tsare su ne, ake shabakance su ne gabanin ganin Ubangijin su a wannan rana. Thumma innahum lasaru jahim, sannan su wadanda suke shiga wuta ne su kuna da ita bayan an hana su ganin Ubangiji, wanda wannan azaba ce da take da alaka da ruhi, sannan kuma a kona jikinsu da wutar jahannama wanda azaba ce da take da alaka da gangan jiki. Ubangiji ya hada masa, ya hada musu azaba iri biyu, to kamar wanda za a dauke shi a raba shi da wanda ya fi so a duniya, a dauke shi a kai shi kuma wani guri wanda za a yi ta azabtar da shi a gurin, wanda raba shi din da masoyinsa kawai azaba ce, sannan ba a kyale shi da wannan ba ma, sai da aka bi wajen wato azabtar da shi kuma azaba ta biyu, an raba shi da masoyinsa azaba, sannan kuma an shiga azabtar da shi wanda ita ma azaba ce duriya, sannan kuma azaba ta uku a rika tusa masa haushi ana fitar masa da kauna, shine fadar Allah thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun, kaga wannan tafkiti ne, kara tusa haushi ne wanda shi ma kuma azaba ce mai zaman kanta, kaga azaba iri uku a lokaci daya, ga hana ruhi samun abinda take so ta gani, sannan ga jiki da dandanar azaba, sannan kuma ga tusa haushi da za a rika yi musu, ana kwankwasa zuciyarsu da magana mai daci a nuna musu cewa ai ina kin rangine kin rangane, a rika nuna cewa kai ka jawo wa kanka asa yana da ciwo, bayan ka shiga wani matsala kuma wani yazo ya rika damun ka, kai ka jawo wa kanka ai da man ga magana da ake gaya maka, da magana da ake gaya maka, mutum ne ya taho a babur san sai ya kwashe shi ya fadi, da aka zo maimakon a tallabe shi a goge masa ciwon sa a sa masa aidin sai aka rika zage shi, ga irin ta nan ka zo ka kwato mashin a gudu baka da birki baka da kaza kaza, yanzu gashi nan ka duba titin nan yaushe aka yi shi, amma gashi nan ka samu to kaga wannan sai dai na majin zafin abin da ya same shi, karshe wannan magana da ake masa ta zafi shine Ubangiji ce thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun, sannan ce wannan shine abin da kuka sanje kuna karyatawa da shi, wato ranar da kuke karyatawa ga dai yanzu kun ganta ra'ayin aini. Allah madaukakin sarki ka sare mu, Allah madaukakin sarki ka karba yau ka buga gyara zakatan mu, abinda muka faɗa dai Allah ka ba mu dada abinda muka so, Allah ya yi mana, wa sallallahu wa sallama ala alihi salatu wassalamu ala khairil khalqi ajma'in nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmid din. Wanda yake cewa mai matsayin yan bokon da suke cewa wai wutar jahannama ita ce wani gurbi da malaman geography suke karantarwa, wanda wai wani ne wani guri ne a can karshen kasa mai kunci da rubutun nashi ne kamar ba dan karanta yi ba, suna kiran shi da suna koko. To in ka kai rubutu ba dan kanka ba sai ka yi shi yadda kowa zai karanta. To na dai fahimci tambayar cewa wani guri ne mai tsananin zafi a can karkashin kasa wanda malaman geography suke faɗa shi ne wutar jahannama. To wutar jahannama dai
Al-Qur'ani duk yayi bayanin ta, hadisi sun yi bayanin ta, saboda haka baka bukatar bayanin wani malamin geography. Duk wata wuta da ake bayani wani bangare ne na wutar jahannama, hatta wutar da muke girki da ita kamar yadda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, wani juz'i ne daga kaso 70 na wutar jahannama ita ce muke amfani da ita. Sauran kaga ashe duk wata wuta hatta zafin da ake huci ne, hatta tsananin sanyi da ake shi ma wannan zamharir ne. Saboda haka duk wannan suna da alaka da wutar jahannama, sai dai ita ce gurin da aka tanada in mutum yayi laifi a kai shi yanzu ga maganar sijjin. Sannan ko lokacin da muka yi maganar wal bahrul masjur, cewa akwai wuta a karkashin teku da dalilin rababbakanta da rababbakanta ake samun ambaliyar ruwa. Ambaliyar ruwa yakan zo tare da gobar wuta, kamar na tsunami din da ake kaga wuta ce tare da iska da kuma ainihin abin nan. Da haka duk wani wanda ruwan ya taba sadewa yake gaba daya. Da haka akwai ruwan, akwai wutar, sai dai ita ce jahannama. Wannan kuma babu nasi da yake nuna haka. Wani malamin geography ba annabi bane da zai faɗi magana kuma shikenan sai a tsaya ana tambayar. Da haka in ya karanta kawai yace an faɗa, amma ga abin da Al-Qur'ani ya faɗa dangane da wutar jahannama. Kuma wannan hadisi da muka karanta na yanzu da kuma kalla inna kitabul fujjar la fi sijjin, yana nufin wuta a ƙasa take ba sama take ba, shikenan abin da ka sani. Sai kuma sifofinta da Al-Qur'ani yayi ta bayanin yadda sifofinta suke, wanda ya ishe ka ka tsorata ba sai ka san takamaimai yaya abin yake ba. Iya wannan bayanin da Al-Qur'ani ya isa ya firgita kowane mai imani, kowane mai abin nan. Matsalar mu yadda sahabbai suke karanta Qur'ani da manyan bayin Allah, mu ba haka muke karanta Qur'ani ba. Ayar da za a ce sahabi ya karanta ko ya suma ko ya faɗi, kai sai a karanta ta sau dubu, kana soshe-soshenka, kana waiwaye, kana taba abin nan ɗinka, ba abin da za ka ci. Sayyidina Umar ya zana karanta wattur, aka zo inna azaba rabbika lawaqi, ya faɗi suma. Sai dai wata ana zuwa dubo shi, ya faɗi rashin lafiya ya lullube shi, sai dai wata ana zuwa dubo shi saboda wannan abin da ya shi. Kai ba za ka ji wannan ba. Lokacin da sahabbai suka ji fadar Allah, lillahi ma fis samawati wa fil ardi, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah, haka nan su tashi yayi. Kai sau nawa ake karanta wannan dan Allah, hankalinka ya tashi dan Allah, fadar Allah lillahi ma, abinda yake sama da kasa din na Allah ne, ko ku bayyana abinda ke zukatanku ko ku koye, sai Ubangiji ya muku hisabi a kansa. Sahabbai tashin hankali, wato jin suka yi wani tashin hankali ne, suka ce ya Rasulullah, suka yi zuga suka je suka samu manzon Allah, suka zube gaban sa, ya Rasulullah, an ce mai sallah za mu iya, azumi za mu iya, kaza za mu iya, suka rika lissafa ayyukan da Ubangiji ya dora musu, ce to amma ga wata aya an saukar maka, gaskiya ba za mu iya. To kaga kai sai ka auna sau nawa ka ji irin waɗannan ayoyin, amma zuciyarka wata ko da ba ka jin larabci ta rana na fassara a wurin tafsiri, sai a zo a yi kawai kamar shara kawai a wuce, ba abin da ya dami sai ka gyara zama. To kaga nan bambancin mu da sahabbai kenan, yadda suke karanta Qur'ani da tadabburi, kowace aya kuma kowace aya tana ratsa su. Saboda haka abin da Allah ya faɗa na tsoratarwa wajen bayanin sifofin jahannama, ba sai ya tsorata ka. Da haka wani binciken mai geography ya ce bai bince ba, wanda duk gaba shi da geography sa. Akwai wani abu a hadisin Mi'raj kake magana, rayuwar duniya daban, rayuwar lahira daban. Wani lokaci mukan cakuɗa tsakanin rayuwarmu ta duniya da rayuwarmu ta lahira, irin yadda yanayin rayuwa duniya take, ba ka in an fita daga rayuwa irin ta duniya take ba. Saboda haka a ce annabi ya yi Isra'i, ya yi Mi'raji, an nuna masa mutane ana musu azaba, wannan ba yana nuna cewa wutar a can saman take ba, duk zai yi a nuna masa, me za a buɗa masa ya gani, wani abu ne mai sauki. Kuma a cikin rayuwar ka ma ta yau da gobe kana ga wasu abubuwa masu kama da haka, wasu za su tafi sararin samaniya, ana ana nuna maka su saboda na'ura bare kuma wanda aikin Allah ne, shi ya san yadda zai yi shi. Ba za ka kiyasta rayuwa irin ta kamar rayuwar bacci ce, kai sai sa ka ce bacci mutuwa ce, kamar rayuwar bacci ce, kaga rayuwar bacci ba dai take da da rayuwa ta farke ba zaka ga abubuwa ka ji abubuwa kayi abubuwa a cikin bacci wanda ba za su yi ba a farke kuma kai din gashi nan kai din wani zai ji wani in ya tashi ba ji ya ji gata gashi akan gado mai laushi da AC da waya amma sai ya tashi kamar an masa duka wani ya tashi yana kuka akwai wanda zai tashi kuka yake yana zubar da hawaye tare da cewa watakila ya kafin ya kwanta sun yi raha da matarsa sun yi kaza sun amma da baya kuma ka ganshi ya tashi yana kuka da shirba kaga wannan baccin akan gado ne a zahiri amma kuma can a cikin baccin wani abu ne yake gudana to ko kuma ko ya tashi yana ta kyakya cewa da dariya shi kadai duk a cikin baccin nan akan gadon nan abubuwan da suka faru saboda haka shi bacci yadda aka kasa gane sirrinsa sai dai kuma ana iya gane hikimarsa misali ne da yadda yake nuna maka rayuwarka nan gaba da za ta kasance ba mutuwa bacci shi yake nuna maka irin yadda rayuwar mutuwa bayan mutuwa take shi yasa aka kira shi mutuwa alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur annabi kira shi mutuwa karara wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar to wasu abubuwan ubangiji yana dan bawa dan adam wani abin da zai iya kiyastawa ya gane wasu abubuwan da za su wakana da yanayin wakana su da haka rayuwar barza ba dai take da rayuwar yanzu aka yace an ana yi wa abin nan yanzu kaga a cikin ruhin an ce za a dauki ruhin sa a maida ta jikin sa hadisi da bukara ta na bara ibn azib wannan mummunan wannan kafirin wanda ruhin sa ke doyi za bayan an hana su su shiga sama za a ce su yi kasa can kasa ta bakwai kasa mafi kasa al-ardu sufla su shiga kasa mafi kasa su je can sai a maida gangar jikin abin ruhin a cikin gangar jikin yadda hadisi yace a tashe shi a tambaye shi man rabbuka ma dinuka ma nabiyuka har zuwa karshe yana cewa ha 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 la adri to kaga inda da zaka je ka tona kabarin sa ba za ka gani shi ba ina nan gangar jikin tana nan can kuma an ce gashi ana ta masa tambayoyi da azaba da waye da sauransu to wannan yake cewa ayar da ta yi magana akan ma'auni wato wailul muzaffifin shin tana nuna wajibcin yin amfani da ma'auni akan abin sayarwa ko kuma mutum zai iya yin kiyasi da ka ba tare da yayi amfani da ma'auni ba abin da surar take nunawa in a ce ma'auni wani abu da mutane suka hadu akan amfani da shi wajen aunawa mutum hakkinsa tabbas abin da duk kake saya da awo to kai ma in ka tashi sayar da shi iya amfani da awo yadda ka nemi haƙƙin ka wajen auna maka to kai ma wajen sayarwa ka ba da wannan awo idan ba ta hanyar awo ka sai shi ba juzafan haka ka sai shi to kana da kai ma damar ka sai da shi juzaf shine abin da ba a san awon sa ba abu ne kawai an nuna maka tarin sa ka ce nawa zaka saya ko kai ciniki da yarjejeniya ka saya kaga wannan ba wani awo bane musamman to kai ma in mai sai yazo ce to kamar ya kake a bana na kaza kai ma kake tata ka ce to gashi ije a dalla dan karamu zai iya fada ko ba zai iya fada ba zai iya fada ce dalla dan karamu ce a ina kyauta maka a harka kara dai to kaga saboda ba wani amma in awo ne tsayayye kaga ba zai ce dan karamu ba to saboda haka abinda ka saya juza za ka yi sai da shi juza kan abinda kuma ake tsari ya nuna aunawa ake yi to kai kuma kakkai wa mutane kwanje lokacin da za ka auna musu shine abinda ayat take nunawa ba ana nuna komai kuma za ka sayar dole ne gore sai ta samu auni tana auna mutane a abin nan ba ko kayan biya kamar kasashe da suka ci gaba suna amfani da ma'auni dan kowa ya san cewa abin nan da ya nema ga yadda ake sai da awo don haka gashi an bashi awon sa kuma da ya nema kuma da a ce akwai wannan ci gaban duk ya kamata a samu wannan ya fi janye duk wata jayayya ya fi kawar da duk wata jayayya amma sai ka ji an ce wani yana tsada wani kuma baya tsada saboda ba a ba ma'auni me bambancin wutar da take karkashin ruwa da wacce take karkashin sijjin sai ce magana da muka yi dazu a sai kuma wannan da yake cewa me gaskiyar cewa satar amsa a jarabawa kunsin tsaye da tafifi wato me sata an samu tafifi ne na mu tafifi ne mana inda a ce shi zai yi jarabawar ya faɗa ansa daidai wa daidai a rage masa baki zai bi ta kullun dalibi in aka yi jarabawa ya ci to shi ya ci in kuma faduwa ya toka da shi akai don haka maganar ta dififi anan akwai shi yasa muka ce za ka shiga dukkan wani abin da kai in ka tashi neman haƙinka za ka tsaya ƙiƙe da ƙiƙe sai an ba ka haƙinka cikakke amma kai kuma za ka rage haƙƙin wasu wanda suke nema a wajenka saboda ka jarabawa satar jarabawa mun sha faɗa anan haramun ci wanda duk ya samu certificate ta hanyar satar jarabawa to duk abin da yake samu ta hanyar wannan certificate din haramun yake ci har ya mutu algush ne babban algush ne ya fi mai yin algush a dawanau ko a samu kaso sabon gari domin wannan algush ne da ba zai wuce cikinsa ba amma wannan zai shafi rayuwar al'umma duka kaje kaje makaranta akan zakaranci Islamic studies amma duk jarabawa da kai ta hanyar sata ce an zo an kai ka makarantar primary ko secondary an dauko Islamic studies an baka an ce ka koyar akan wannan an yanka maka albashi har kana zanga-zanga sai an kara alhalin kai jarabawa nan da kai ba cin Islamic studies din kai ba takarda ka nuna ka ce amma ba ta hanyar da ta dace ba don haka baka san wani abu Islamic studies ba ka zo kana taiwa yara ragamza kana ta musu har ma gaga a cikin aji kana ta dora su akan barna yara su fita ba abinda suka sani duk yayan al'umma da suke karatu a hannunka kana cutar to kaga wannan algush din yafi algushin da zaka yi a sabon gari ko a dawanau ko a wata kasuwa wanda zaka rage ma wani abinda ba zai wuce cikinsa ba kuma wanda cutar din ma da cutar da zai same shi a dalilin wannan kansa kawai zata tsaya amma wannan zata shafi al'umma mutum nawa ne zai je ya zo da takardar goge ta likitanci har ka ga yana faɗa mutane yana kakkashe su duk wanda ya kashe kuma akai makabarta a ce tsautsayi ajali ya zo likitan da ya yi iya bakin kokarinsa amma da yake ajali ya yi sai abin da tare da cewa kuma wannan shine sanadiya shine sabab na to shi kenan ya ci jarabawa da sata ansa amma ya je malamai sun koya masa abin kuma ya je yana koyar da shi da me aka dauke shi da takarda ko da iya ilimin da ya karanta takarda haka nauyin takardar sa ake bi ana biyan sa zai ce wannan mai takardar ga abin da ake biyan sa in an dauke ka ne akan kawai kai dai ka iya ta hanyar gardanta ka koya ba zuwa kai ka zauna akan kujera koya maka ba shikenan za a yi yadda za a baka za ka ga wani karaba takarda gare shi kwararre ne wani koyar da babbar takarda bai kai shi kwarewa ba amma wancan mai takardar babba ya dauka albashi sama da wannan kwararren mai karamar takarda shi kaga takardar na da tasiri wajen yanka maka albashi saboda haka in har kai amfani da takardar da baka cancance ta ba don a yanka maka albashi karkaci to haramun kake ci ka shiga cikin mangashana falaisa minna in ka zo da rizullinka na ƙarya aka san na ƙarya ne za a ma interview? Interview din za a maka based on result din da ka zo da shi. Result din nan da ka zo da shi shi ya yadda har aka saka a cikin interview. Saboda haka ba a ɗauke ka ba ne don kawai an yi ma interview. Wannan ita ce fatawar manyan malamai ba wai fatawa ta bace ni kada ka rena fatawar ka ce a gadan kai akai ta fatawa ce ta manyan malamai in ka je ka duba fatawar Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah ya ji kansa da rahama yana fadar wannan irin su Sheikh Nasiruddin al-Albani sun fadi wannan saboda haka malamai da sunna har ma wanda suke rubarban duk sun fadi wannan saboda haka ba inda zaka dafa wanda dukkan mu shiga to ba koyar da shi ba ya kai ka iya sata ai muna magana sata an sani ba koyar da shi ba kuma za ka sata eh na'am mazin da mu'awiyah wa shi'a suke kafirta shi. Wannan darussa muka shayi, mun yi darussa akan wannan. Galibi waɗanda suke wannan tabbayar ba sa bibiyar karatuttuka, watakila sai na juma'a kawai suke zuwa ta hillatul qasami dan hadaran zuwa irin hadaran zuwa din nan. Amma idan kana bin karatuka duk wannan wanda dogowar bayani ne a karatun wasiyatul kubra ko wanda muke a rijiyar zaki duk bayan sati biyu mun yi wajen darasi biyu akan ko ma sama da biyu mun yi magana akan kashe Husaini radiyallahu ta'ala anhu, mun yi magana akan waqi'atul harra wanda duk a zamanin Yazid aka yi shi, mun faɗi kuma a matsayin ahlus sunna dangane da Yazid. Yazid ba sahabi bane, Yazid ba malami bane, Yazid ba salihi bane, duk ahlus sunna ba su bashi ɗaya daga cikin waɗannan matsayin ba. Yazid sarki ne daga cikin sarakuna, kamar da ake samun sarki na kwarai a samu wanda ba na kwarai ba, to shi ma haka Yazid yana cikin wannan jerin gwanan. Yazid yana da laifuka da yawa, sarki ne ba kuma kafiri bane, amma yana da laifuka wanda malamai na ahlus sunna sun yi bayani a littafan su. Ibn Taymiyyah yayi wannan bayani sauraka maganar da kuma shi'a suke yi. A shi'a akwai kare-kare mutane da su yi wa Abubakar da Umar sharri, kaga in suka samu Yazid ai sun samu rabalago, sun samu wani mai ma laifukan da zaka iya karawa akan dashi wanda ma bai si bai musu komai ba. Sun yi kyale shi, suna ta kirkiro karere, suna gaya masa, don haka ina ga bai kamata ka damu me Yazid ya musu ba, kace me Abubakar da Umar suka yi musu.
Na'am.
Ina iya ɗaukar addu'ar Annabi Yunus alayhi salam in yi ta yin ta a matsayin zikiri a koda yaushe ko dan neman Allah subhanahu wata'ala ya biya mu wata bukata? Na'am, kana iya faɗa a duk sanda ka bukaci wani abu, musamman ma lokacin da kake cikin wani kunci Ubangiji ya cire ka daga ciki, kana iya faɗa. Kuma wannan ba shi ya nuna ka kauce wa sauran addu'o'i ba da sunna ta zo da su. Wannan ya ce mutum ne yake sai da hatsi sai ya rika hada ragowar tsoho da sabo, yana sayarwa a matsayin sabo, shin akwai algush a ciki? Ina ga ai tambayar a fili take. Idan har in ka fada, mutane za su ko da a rage musu farashi ko abin da ya kamata kai bayani, haka duk abin da ba a haka mai saya ya dauka ba, kai kuma ka sayar masa da shi a yadda ya dauka, to algush kenan. Ya dauka cewa wato ko zuwa tsoho ne ya sai a matsayin tsoho, kuma ashe ka ga wuraren sabo, to kaga anan ya kamata kai masa bayani. Akwai dan uwa da ya kawo kudin sana'a asusu da aka ce duk abin nan in zai yi duk sati a ce ana kawowa ba sai an zo ana tabara ba, tunda dai an san bukatun nan da ake da su ba karewa za su yi ba. In yau mun ce ku bayar, to ba shikenan an gama ba har abada, gobe kuma za a ce a bayar. Da haka ana maimaita muka ce to da zai yi mutum ya yanka wa kansa wani abu naira 50 abin da ya sama, duk sati in ya zo ya danka ma waɗanda abin ya shafa ko a cikin akwati, wannan zai taimaka mana mu kanmu ba sai mun yi ta shela ba, duk wanda ya zo wucewa ya ta ji kamar mun bude wani abin nan din bara. Wani ma da ta mu ake tara ba, saboda haka aiki ne na Allah, kuma wannan aiki ba daina za a yi ba har a kiyama tashi an ci gaba da yake nan. Kaga kana da rai, kana cikin waɗanda za su yi wannan aikin, don haka kai ta taimaka. To wani ya kawo irinsa 1,000 ya ce na kwana 10 ko na sati 10 kai ya ba da 1,000, kaga ma ba 1,000 kawai ka ba da sati 10 ma gaba daya. Allah ya ba shi lada, Allah ya ba shi ƙarfin gwiwa, narcewa kuma Allah ya sa da yawa za su yi koyi da shi. Akwai dan uwa Alhaji Baba Muhammad Tahir Muhammad Rabin, wanda duk karatuttuka nan masallaci da shi muke yi, ɗaya daga cikin ɗaliban ilimi da suke taimakawa a wasu gurare ma da karatuttuka. Allah ya jarrabe shi da hatsari a mashin ɗinsa, ya samu karaya guda 3, yana gida mai masa addu'a Allah ya ba shi lafiya. Allah ya sa kafara ne, Allah ya ba marasa lafiya, Allah ya ji kansu ya musu gafara. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.